نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متأشدا جوات المحرم شكرا تدبو إلى دريه إلى أربعين دبير هجرة منزل إراء النب محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شينيكم إيداتي يوم وزامة قبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكندرة اللتاف من البركة ناء الكبائر واللفر بابا مالمي الشمس الدين الذهبي عليه رحمة الله yanwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mana cikin al-kabira al-thamina kabira ta takwas ita ce uququl walidain tana tattaunawa ne game da khatarin da ke cikin saba wa iyaye da bijire musu mun tsaya ne akan hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa arba'atu نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم ظلما والعاق لوالديه إلا أن يتوبوا أولا حديث مكة دا كتا وانا مكة بياني أكنت وانا حديث بي انغنتبا حديث نميروني مالك وقال صلى الله عليه وسلم النبي إراد أمن سكارة تبت أغريشيتي الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تنا كركشن أقدام كفافوا كو ددي جمهي باماتا وانا حديثي دوانا اللفزي أنقوى hadisi ne shi ma da yake da rauni isnadin sa bai inganta ba to amma akwai wata ruwayar da take da shige da shi wannan hadisi ko kuma take da ma'ana irin tasa ita ruwaya ce ingantacciya ta inganta wacce Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah ya fitar da ita a cikin musnad nasa hakanan al-Imam ابن ماجه القزويني شما يفتد إتا الشيخ محمد ناصر الدين الباني يا إنغان ترواير أتكن صحيح الجامع حديث إننا معاوية ابن جاهما السلمي يكي تيوى ما هي فنسى شي جاهما السلمي يا زوجان النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله أردت الجهادة وانا استشيرك يتي يا منزل الله انا نفن تفيا جهادي انا سونا تفي دان اوكك كلمر الله مألوككين سركي اما ابن دي كان وجنك نازون ان مشاورك يا رسول الله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبت ارادة امن تسأرة بتا اغريشي يتنبي يا تنبيش تيوى ألك ام شن كان دمهي فيها sai ce ina da ita ko kuma tambaye sai kana da mahaifa guda biyu maimakon mahaifiya guda ɗaya sai ce ina da su ya rasulullah to shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ilzamhuma fa innal jannata inda qadamaihuma ko kuma ilzamha idan matance ita kadai fa innal jannata inda qadamaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka lazimce ta kai mata duk abin da take so ka kyautata mata domin aljanna inda qadamaiha tana nan kusa da kafarta idan ta daga kafarta ta take to ba za ka shiga aljanna ba idan kuma ta daga maka kafa to sai ka shiga aljanna. Yan uwa, waccan ruwaya ta farko bata inganta ba, amma wannan isnadin ta ingantacce ne. Saboda haka hadisi ne mashhuri kwarai da gaske, aljanna tana karkashin kafar mahaifa. Eh, kusan tun kafin ma mu san shi da Larabci, wannan hadisin zaka san shi da Hausa. Ana yawan maimaita shi a maganganu ne da kullun, duk lokacin da ake so a yi maka fada ko a nuna maka mahimmancin iyaye, za a ga maka cewa lalle aljanna tana karkashin kafafuwan wa mahaifa, iyaye. To ita wannan ruwaya ta farko bata inganta ba, amma ta biyu ta inganta. Saboda haka kaga wannan magana ta mallam Bahaushe tana kan hanya kenan. Ko shakka babu, aljanna tana kusa da kafar mahaifa. Abinda ake nufi da wannan shine, idan ka bi su kai musu da'a, ka dadada musu, suka ji dadi, suka ce Allah shi maka albarka, ko ransu ya faranta da kai, to zaka shiga aljanna ta dalilin wannan. Idan kuma mutum ya bata musu, ya musu abinda ba daidai ba, to ta dalilin wannan shi kuma zai iya shiga wuta. Shine abinda hadisin yake nufi. Ba wai aljanna ce karkashin kafarsa za su take ko kuma su daga ba, a'a, kawai kinaya ce akai. Allah subhanahu wataala ya samu dace. وجاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله عنه فقال وانا متين يزو جن صحابي ابو الدرداء رضي الله عنه الا قال ما سيرد فقال يتي يا ابا الدرداء يا كي ابا الدرداء اني تزوجت امراه حقيقه انا اورو تمتي وان امي تامرني بطلاقها سي دي مساله da aka samu mahaifiyata ta bani umarni lalle inje in saki wannan matar da na aura. Me kake gani Abu Darda? Ma'ana shawara yazo yake nema a wajen wannan babban sahabi. Fa qala Abu Darda, sai sahabi Abu Darda yace masa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, nada annab tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna, kaga mahaifi to shine yake tsakiyar kofofin aljanna, yake kofar da zaka shiga ka bude gidanka na aljanna ka shiga. Fa in shi'ita, idan ka ga dama ka so, fa abi zalikal baba, ka tozare shi. Abu Darda yake gaya masa cewa naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yana cewa mahaifi, sawa'un namiji ne ko mace, su ne a kofar aljanna, su ne a tsakiyar kofar aljanna. Wannan kofa taka da zaka bude ka shiga aljanna, to kana da zabi biyu a kansa. In kaga dama ka lalata wannan kofar, ka tozarta wannan kofar, sai ka samu ta inda zaka shiga aljanna. Idan kuma kaga dama ka kiyaye ta, ka alkinta ta, sai ka shiga aljanna a cikin sauki. Idan kun fahimci hadisin da kyau, kamar wannan umarni Abu Darda yake bashi, yaje ya ubi umarnin mahaifinsa kenan ko, yaje ya ubi umarnin mahaifiyarsa da tace masa ya saki matarsa. Shine abinda hadisin yake nufi. Wannan hadisi ingantacce ne ƴan uwa. Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa, haka na Ibn Majah shi ma ya fitar da shi, haka na Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Sunan nasa. To amma ƴan uwa, anan wajen malamai sukan danyi sharhi da ƙarin bayani a wajen mahaifi ya umarci da, ko mahaifiya ta umarci da ya saki ƴarsa, ya saki matarsa, afwan, ya saki matarsa. Galibi malamai sun fi yin hujja da hadisi Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Hadisin da Umar dan Khattabi, Allah ya ƙara masa yarda, ya umarci ɗansa Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa. Abdullahi dan Umar ya dan yi dojin haka, bai sake ta ba karin fari, sai da annabi tsira da sayyidina Umar ya kai ƙararsa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya kira shi, sai ya sake ta, sannan ya sake ta. To galibi malamai sukan yi hujja da wannan hadisi wajen babu laifi idan mahaifi ko mahaifiya suka ce mutum ya saki matarsa ya sake ta. To amma ƴan uwa, anan wajen magana ba a buɗe take gaba ɗaya ba, duk lokacin da mahaifi kawai ya ga dama ya ce da ɗansa je ka saki matarka, wannan ba daidai ba ne. Malamai suka ce mahaifi ko mahaifiya ba su da haƙƙi, in na ce haƙƙi, ba su da haƙƙin da za su tilasta ɗansa lalle ya saki matarsa. Sai dai idan akwai abin da suka hango wanda zai iya cutar da shi a addininsa ko a rayuwarsa sakamakon zamansa da wannan matar. Ya kuwa mu koma watan kisa ta sayyidina Umar. Idan ka bita zaka ga wannan matar sayyidina Abdullahi dan Umar ya aura, mata ce da yake matukar santa, har yakan yi mata waƙe, yakan mata waƙa saboda san da yake mata. Kowa ya san yadda Abdullahi dan Umar yake da kokari da himma wajen bin sunnan manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam ko kuma kowa ya san waye babansa sayyidina Umar to sai ga ya aure wata mace da za ta iya sukurkutar da shi ta sa wannan himmar da yake da ita ta ragu to sai ce ba za ta yi ba je ka take ta ka aure wata ba ita ba dan ka ci gaba da malaka ka bautawa Allah yadda yake so shine dalili ba wai haka kawai sayyidina Umar ya shaki iska ce je ka take ta ba a'a ba haka bane yaga tana nema ta jawo masa matsala ne akan addinin sa shi yasa to da kan idan mahaifi yace da dan sa ya saki matarsa idan akwai wani dalili mai kwari mai karfi da shari'a ta iya karba wannan babu laifi yaga matar ba ta da tarbiya za ta iya sa shi a cikin wani hali ko kuma samun iri da ita ya samu da da ita zai haifan masa da ƴaƴan sa su taso a cikin rashin tarbiya saboda ka sai ga wannan gaskiya ba aboki zama ba ce sai ce sake ta to irin wannan ya masa da'a to amma irin abin da ake wani lokaci kawai kaga musamman iyaye mata idan tasu bata zo ɗaya da matar ba kawai sai ta kira wadanta ta ce sake ta ko tsine ko ta tsine masa malami suka ci ba ta da wannan haƙƙi saboda shi saki ka'idar sa addinin musulunci abu ne da Allah ya halitta shi amma kuma abu ne da yake farantawa shedan abu ne da shedan yake san sa ka san ku duk abin da shedan yake so Allah baya san sa eh abu ne da suke naqibain wannan yayi nan wannan yanan in dai Allah yana san abu za ka samu shedan baya kaunar sa idan kuma shedan na kaunar abu Allah madaukakin sarki baya san sa na daga cikin abin da yafi farantawa shedan rai shedan yafi so yake murna da shi shine ai sakin aure ina fata an fahimta to kaga ashe tunda abu ne mai matukar muhimmanci addini shedan ba kaunar sa lalle ya kamata ai taka tsantsan da shi rabuwarsa ba shi da amfani hadisin dake cewa abghabul halal mafi munin halali da Allah baya so shine at-talaq wannan hadisin bai inganta ba daidai bane ibabu wani abghabul halal amma dai ka dauka akan cewa lalle saki Allah madaukakin sarki baya son su tunda abu ne da yake farantawa shedan wannan abu ne da yake daidai saboda haka mahaifi da mahaifiya su sani cewa ba su da haƙƙin da kawai za su bushi iska su sa dan sai saki matarsa dan wani sarran su su ba dan maslahar shi dan ba ko dan maslahar al'umma gaba daya ba su da wannan haƙƙi saboda haka wannan hadisan da ire-iren sa suna bayani ne akan abin da muka yi bayani a baya akwai wani dalilin da zai sa a saki matar shikenan sai a sake ta saboda maslaha ta shi mijin ko kuma maslaha ta yaran da za su zo karkashin ta wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsirada aminci su kara tabbata a gare shi yace salafu da'awat addu'o'i guda uku mustajabatu ababan karba ne la shakka fihinna babu shakka babu kokonto a cikin sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i guda uku tabbas hakika annabi yace Allah zai karbe su idan an yi su babu shakka ba ku kwanta ku dube da annabi ya karfafa abubuwa za su karbu babu shakka a kansu ga suka maraka ta farko da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta dan mutumin da aka zalunce shi aka cuce shi aka shiga haƙƙin sa yace Allah ya saka mu ko kamar yadda Bahaushe yake cewa Allah ya isa to shikenan wallahi haɗaka da bala'i dan mutumin da kai masa abu yace maka Allah ya isa da gaske wallahi wannan idan ka san abin da kake ba za ka bari ba sai kun warware na mutsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ana fadanta za ta tashi da gudu ka annaha ghamamatu kai ka ce girgije ne tana ratsa sammai sai ta je gaban Allah madaukakin sarki ta fadi sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahi bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hili yace na rantse da izzata da buwayata sai na taimake ki wannan addu'ar ta wanda aka zalunta ko da bayan dan lokaci ne Allah ya rantsuwa ce sai ya taimake ta ka zalunci mutum ka cuce shi kai kana cin kana bacci ga addu'ar sa ta je ta fada gaban Allah Allah madaukakin sarki kuma ya ce zai rama masa me kake tsammani da ramo Allah madaukakin sarki saboda haka duk mutumin da aka zalunce shi addu'a wannan addu'ar sa kai tsaye tana karbuwa na biyu shine wa da'watul musafir addu'ar mutumin da ke cikin halin tafiya mutumin da ke cikin halin tafiya shi ma addu'a su karbabbiya ce saboda me saboda yana cikin wani hali na wahala da takura musamman tafiya irin ta dade gaskiya eh tafiya ce da za a yi ta akan jaki ko akan doki ko akan raƙumi kuma tafiya ce ta kwanaki masu yawa kuma galibi tafiyar a cikin daji ake yin ta ba a cikin gari ba mutum sai ya kwana biyar a cikin daji shi kadai ko su hudu ko su biyar suna tafiya ba wanda za su gani tafiya suke kawai namun daji abubuwan da za su iya cutar da kai duk zaka wuce su kaga tafiya sai akwai wahala kana buƙatar taimako a lokacin to irin wannan yanayi idan mutum ya daga hannu ya addu'a Allah yana karba saboda Allah ya ce amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ya ce wake amsa addu'ar mutumin da ke cikin wani hali na kunci wanda ke cikin halin takura to matafi shi ma yana ciki shi yasa duk mutumin da ke cikin halin tafiya ya yawaita addu'a kuma ƴan uwa har yanzu tafiyar da zaka yi ta a cikin jirgin sama ko a cikin mota ita ma ba tana ciki ba a cire ta ba yawa kada a ji mun yi bayani akan tafiya a daji da sauransu wani ya ce to yanzu tafiyar da ake a cikin jirgi ita ma tana ciki da'awatul musafir annabi ya ce addu'ar matafi duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin halin tafiya yi addu'a yi wa kanka addu'a yi wa iyayenka addu'a yi wa iyalinka addu'a yi wa kasarka addu'a duk wani wanda kake son sa da arziki kai masa addu'a Allah zai karbe ta dan uwa sai addu'a ta uku ita ce da'awatul walidi ala waladihi da addu'ar da mahaifi zai wa ɗansa amma ku kalla da'awatul walidi ala aka ce bali waladihi ba akwai bambancin adda'awatu ala da adda'awatu li in ka ce adda'awatu li waladihi yayi kyakkyawar addu'a ga ɗansa in ka ce adda'awatu ala walidihi yayi mummunar addu'a ga ɗansa an gane bambancin ƴan uwa yawa duk lokacin da ka ce ad'u ala fulani zan yi addu'a akan wani abin da kake nufi zaka yi masa mummunan addu'a kenan amma an ka ce ad'u li fulani zan masa kyakkyawar addu'a Allah ya bashi abin da yake so to kaga nan wajen me aka ce ala wace irin addu'a kenan mara kyau shi yasa ake so iyaye su rinka kame bakin su iyaye su rinka sanin abinda za su faɗa game da ƴaƴansu ba komai ya fito daga bakin mahaifi zai furta ba saboda ranka ya ɓaci wallahi wannan ɓacin ran naka zai iya jefa shi a cikin bala'in da har kabarinsa sai ya bi shi har kabarinsa sai ya bi shi kaga yawan tsirewa ƴaƴa yawan la'antar su yawan zagin su wannan abu ne da yake ƙara lalata mana yara abu ne da yake ƙara jefa mana yara cikin abin da ba daidai ba duk lokacin da ɗaya yayi abin da bai kamata ba kai masa addu'a ta gani aslahaka Allah Allah ya gyara ka hadaka Allah Allah ya shirya ka irin waɗannan shi ya kamata ya ɓata maka rai yayi abin da ba daidai ba wannan Allah ya shirye ka Allah ya ganar da kai irin waɗannan addu'o'in ba ƙaramin tasiri suke wa yaro ba amma lokacin da yaro ya abu dan kaza ka sai ai masa ashar ko kuma kai dai wani Allah ya la'ance ka Allah ya wadaranka da sauransu yanzu ƴan uwa za ku ga galibi yara ƙanana suna koyon yadda ake dura ashar ne a wajen iyayensu galibi har abada ni ƴan uwa abin yana ban mamaki sai ka ga yaro shekarar sa biyar amma wallahi in yi maka wata ashar din sai ka shiga cikin dictionary na ashar ka duba ka ganta ba kai ta bincike ka rasa ina ya samu ta kuma gashi dan karami wallahi kai ta bincike baka same ta ba saboda wata iri ce zaka ji ta musamman da Allah ina yasa ana iya ta a wajen iyaye galibi yake suke kuwa mahaifi zai zage yaro ashar zai masa mahaifi za ta zage shi a sarrace masa kuma ba ta so ya zama ashar kaga wannan ma ai yaudara kai ne yaudara kai ne mu yi kokari bi iya mu ƴan uwa dan Allah mu daina zagi a gaban yara idan ma za ka yi ka yi shi ba a gaban yaro ba saboda shi yaro abin da ake yi a gida shi yake koya abin da yake kallo a bi'ar da yake rayuwa shi ne abin da yake kallo a matsayin abu mai kyau saboda haka wannan hadisi ƴan uwa yana nuna mana yadda addu'ar bakin mahaifi yake da matsala akan ɗansa in dai mummuna ne saboda haka musan irin kalaman da za mu rinka faɗa game da ƴaƴanmu ƴan uwa wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi amma ba a cikin littafin sa as-sahih ba ya fitar da shi ne a cikin adabul mufrad haka nan Imam Abu Dawud da shi ma ya fitar da shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Ibn Majah الشيخ ناصر الدين الألباني إنجن تشأ سكن سيول الجامع دا سلسلة الأحاديث الصحيحة تاسع وقال صلى الله عليه وسلم حكى النبس إرادة أمن سيسارة بتا أقريشة الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم خالة إتتي إرقور ما هي بيامتي العم على ربتي الأم شيني بابا al khala shine kawu baffa shine wan mahaifi ko kanin mahaifi sai a ce masa baffa dan kuma wanda yake da alaka da mahaifi ne dan uwan mahaifiya mace wanta ko kaninta sai a ce me kawu haka ne to kawu shine alkhala alkhal namiji kenan alkhalatu kuma mace to sai annabi ya ce ita ƴar uwar mahaifiya ko yatta ko kanwata matsayinta da yadda ake so ka mutunta ta kamar matsayin mahaifiya ce ita idan babu mahaifiya kamar ita ce wannan hadisi yan uwana da sababul wurud abin da yasa annabi ya faɗe shi lokacin da annabi yayi umratul qada umara taramuwa abu ne sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikin mu annabi yani yayi niyyar zuwa yayi umara a shekara ta 6 bayan hijira wacce ake ce mata umratul umarul hudaybiya umratul hudaybiya ko annabi bai samu damar yin wannan umara ba me dalili saboda quraishawa maka sun hana shi shiga garin maka aka rubuta takadda da sulhu a ciki akan cewa annabi ya koma garin madina sai shekara mai zuwa ya dawo to da shekara mai zuwa ta dawo shekara ta bakwai kenan sai annabi ya to ya kuma shiga garin maka ya je ya umarsa quraishawa ba su hana ba to lokacin da annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam zai dawo garin madina sai ya ji gidan hamza ibn abdul muttalib sayyidu shuhada kenan sai ta biyo shi tana cewa ya am ya am ya am ya baffa tana kira annabi ma'ana tana so ta biyo annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya tafi da ita garin madina to sai sayyidina ali ya ganta sai sauri sai kama hannunta sai miƙa wa matarsa Fatima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata dunaki ibnati ammiki ga yar dan ga yar a babban kinan ki rike ta dan sayyidina ali shi ma yana da alaka da Hamza ai ko ya alakar su take da mahaifin sayyidina ali da Hamza wa da kani ne da Abu Talib da Hamza dukkanin sayin Abdul Muttalib ne kun ga shi ma yana da alaka da shi kenan da ita saboda haka sai aka samu matsala a lokacin akwai shi sayyidina ali da ya kama hannunta sai ya ce shi zai kula da ita sai kuma Ja'far yayin sayyidina ali shi ma sai ya ce shi zai kula da ita sai kuma Zaid ibn Haritha shi ma sai ya ce shi zai kula da ita kowa yana cewa sai an bashi to shine sai zance zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu hukunci sai ya ce to abinda za a yi shine ya ba da ita gawa ga Ja'far me yasa saboda Ja'far yana auren a ƴar uwar mahaifiyarta ƴan uwa an fahimta kaga khala din kenan ko yana auren ƴar uwar mahaifiyarta sayyidina Ali ta ai ƴar gidan baffa na ce Ja'far ya ce to kai baffan ka ne kai kadai ne mai a gidan baffa ta ce baffa na ce ni mai Zaid kuma ya ce ƴar gidan dan uwa na ce ni kuma to shine sai annabi ya ce to a ba Ja'far me dalili saboda ƴar uwar mahaifiyarta tana hannunsa to shine sai ya faɗi wannan hadisi sai ya ce al khala bi munzilati al um ita ƴar uwar mahaifiya daidai take dawa da mahaifiya ɗan uwan fahimta to saboda waɗannan sahabbai kada wani ya ji kamar an fifita wani akan akansa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai shi yayin siyasa sai ya kalli sayyidina Ali yace kai anta minni wa ana minka yace kai daga gare ni ne ni ma daga gare ka ne kai nawa ne ni naka ne kakka da mu je kai kawai wannan magana ta isa ko bata isa ba ta isa sai hankalin sa ya kwanta sai ya kalli Zaid ibn Haritha sai ya ce anta akhuna wa maulana yace kai kuma dan uwan mu ne kuma maulan mu ne shi ma sai ya ji dadi sai ya tafi sai ya kalli Ja'far tunda shi ma Ja'far dan ai ba shi aka bawa ba haka ne matarsa aka bawa sai ya ce masa ashbahata khalqi wa khulqi kai kuma kai kama da ni a dabi'una da kuma halittata duk kaman ba daya da kai haka Ja'far yake yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halitta da dabi'unsa to kowanne sai ya tafi yana jin dadi annabi ya gaya masa magana mai dadi sallallahu alaihi wasallam eh shugaban siyasa kenan ta duniya gaba ɗaya kira da aminci tsara tabbata a gare shi to kuwa wannan shine dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi abinda hadisin yake karantar da mu shine lokacin da mutum mahaifiyarsa ba ta nan to lalle ne ya rinka kallon ƴan uwanta a matsayin iyayensa shi ma kai ko tana nan dole ne ya rinka mutunta su ya rinka girmama su kwatankwacin yadda yake girmama mahaifiyarsa saboda suna da kima kwatankwacin kima irin ta mahaifiyarsa kaga ba daidai bane mutum ya wulakanta ƴar uwar mahaifiyarsa kanwata ko yayarta ta bashi umarni ya kibi ballantana ta kai yace zai mata abin rashin kunya ko magana da bata dace ba wannan daidai yake da yawa mahaifiyarsa Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad dan Hanbal shi ma ya fitar da shi sai malai ya ce ai fil birri wal ikrami wassila wal ihsan khala ɗan uwa mahaifiya daidai take da mahaifiya yace fil birri wajen yi mata biyayya wal ikram da mutunta ta da girmama ta wassila da kuma sada zumuncinta wal ihsan da kuma kyautata mata yadda dukka san zaka yi wa mahaifiyarka wannan to ƴar uwar mahaifiya ita ma ai mata irin wannan malaci wa an wahab ibn munabbih qala an karbo wannan afar daga wahab dan munabbih yace inna allaha ta'ala awha ila musa salawatullahi wa salamuhu alayhi Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga annabin Allah Musa irada amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi ya Musa Allah ya ce masa ya Musa waqir walidayka ka girmama mahaifanka fa inna man waqara walidayhi saboda wanda duk ya girmama mahaifansa ya mutunta su ya musu biyayya madattu fi umrihi wa wahabtu lahu walada jara yuwsa sannan kuma zan bashi kyautar dan da shi ma zai girmama shi ina fata an fahimta wannan afar din tare da kasance wasu isra'iliyat ne amma za ku ga asar ne mai kyau eh babu laifi da mun kawo irin wannan asar din dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana tawalatu kadhibuhum wala tusaddiquhum kada ku ƙaryata su kada ku gaskata su amma yana da wajahi shi asar din da ku kalle shi za ga duk mutumin da ya bi mahaifinsa yadda ya kamata Allah madaukakin sarki a cikin ayyansa zai bashi wanda ya sibi shi koda ba gaba ɗaya ba eh ba lalle ne a ce tiya ayyuka kuwa sai ya bi ka ba ba lalle bane Allah zai iya rabaka da ɗaya biyu kaga sun faddare amma dai a cikin ayyan naka ba za ka rasa wanda zai bi ka ba haka nan duk mutumin da ya kuntatawa mahaifansa suka sha wahala da shi suka yi bakin ciki suka damu da shi Allah ɗan uwa da wahala ka samu a cikin ayyansa wanda ba su yi masa irin wannan ba da wahala wannan al'amarin haka yake ومن أقى والدي هكذا دوان يسعب وإياهن قصرت في عمره زن تقي تراي وسا زن قدر تراي وسا نرجي مسألة دنقوانا كين دي كماتي ووهبت له ولدا يعقه سننكم أنا باشي كوتتن دي شما زي مي زي موننا مسا وانت تا مسا سيجا أبن دي أكيدي إيه شيسا نكتوا دك وان دي شكرن يارنتا to ya sani akwai shekarun manyanta kuma abinda kake a shekarun yarinta shekarun manyanta zai zo kai ma zai maka irin sa abinda duk ka san baka so yanzu lokacin da kake shekara 20 30 kada kai wadan shekara 60 shi to kada kai kada ka bari kai shi yanzu dan kai ma za ka shekara 60 kuma wani zai maka rayuwar juya take watilkal ayamun nidawiluha bainan nas wa qala abu bakr ibn abi maryam Abu Bakar dan Abi Maryam yace qara'atu fit tawrati na karanta a littafin at-taura anna may yadribu abahu yuqtal wanda duk aka samu ya daki babansa to kashe shi kawai za a yi saboda ba shi da amfani wa qala wahab ibn munabbih yace qara'atu fit tawrati shi ma karanta a cikin at-taura ala man sakka walidahu wanda duk ya mari babansa ar-rajam abinda yake kansa shine a jefe shi irin dai wancan din kamar yadda na ga muku irin waɗannan asar ɗin da aka ji an ce fit tawrat isra'iliyat ne ma'ana labarai ne na banu isra'ila su kuma irin labaran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ku ƙaryata su kada ku gaskata su babu laifi a rinka istinasi da su a rinka kawo su a matsayin wa'azi tunda dama ba su aka manzon Allah ya ce ba ko wa'azi ne dama babu laifi shi yasa malam yake sa su wa an amru ibn murra al-juhani qala an karbo daga amru dan murra al-juhani yace ja'a radun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita idza sallaitu as-salawatu al-khams kana gani idan na sallati sallalu biyar wa sumtu ramadan na azumtu watan ramadan wa addaitu az-zakata na bada zakata ta wajibi wa hajjastu al-baita nay hajji ga ɗakin Allah mai alfarma fa ma zali idan nayi waɗannan ayyukan gaba ɗaya na sauke waɗannan rukunan musulunci guda biyar din nayi su me ke gare ni me zan samu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai masa man fa'ala zalika wanda ya aikata haka kana ma'an nabiyina zai kasance tare da annabawa was-siddiqina da siddiqai irin sayyidina abubakar siddiq kenan ko was-shuhada da shahidai irin sayyidina umar kenan والصالحين دنا غرتتين باين الله ايرن سوران سابن النبي صلى الله عليه وسلم الا اي اوق والديه سيدا اذا يان سابوا ايايينسا تو شيني كداي زي هانا شي سامن داچوا دا ربوتا شيغا cikin wadannan tawaga mai tsada dan uwa wannan hadisi shi ma ingantaccen Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa At-Tarikh al-Khabir Imam al-Bukhari ya da littafi na tarihi babba wanda ya rubuta tarihin musulunci gaba daya a cikin Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 300,487 wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'ana Allahu al-aqa walidayhi Allah subhanahu wataala ya la'anci wanda ke saba wa iyayensa wannan hadisi mun gabatar da shi a baya muka ce ba ingantacce bane hadisan da suke inganta wanda suke da wannan ma'anar sun wadatar waja'a ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka nan yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace ra'aitu laylata usriya bi daren da aka yi isra'i da ni a shekara ta 10 bayan hijira naga aqwaman wasu irin mutane finnare a cikin wuta mu'allaqina fi dubu'in min narin an rataye su a wani kututtire a cikin wutar jahannama na wuta kututturen ma na wutar jahannama ne fa qultu ya jibril man haula sai nace ya jibril waɗannan kuma su waye haka me suka yi qala sai ce alladina yashtumuna aba'ahum wa ummahatihim fid dunya sune masu zagin iyayensu maza da mata a duniya wannan shine azabar su ƴan uwa wannan hadisi shi ma yana da rauni waruya annahu arrawaito annahu yadda al'amarin yake man shatama walidayhi wanda duk ya zagi iyayensa yanzilu alaihi fi qabrihi jamratun min nar wasu irin garwashin wuta za su rinka sauka a cikin kabarinsa idan aka haka shi a cikin kabarin adadin gurgudan ruwan saman da yake diga daga sama lokacin da ake ruwa adadin ruwan saman da ke diga daga sama adadin garwashin wutan da zai rinka zuba a cikin kabarinsa idan an sashi a cikin kabari amma kuka jima kun jima la yace ruya ko an rawaito bi sigati tamrib da siga wata galibi idan malaman hadisi suka kawo ta suna nuni akan hadisin ba ingantacce bane kamar yadda na sha buga mana misali ko su ce ruya ko su ce hukiya da sauran lafaza wanda malamai suke kiransa da siyar na tamrib malace wayarwa annahu hakan an ƙara rawaitowa annahu idha dufina aq walidayhi idan aka binne wanda ke saba wa iyayensa asarahu alqabr kabari zai matse shi sosai hatta takhtalifa fihi abla'uhu har sai kashin haƙarƙarinsa sun saba da juna na dama ya koma hagu na hagu ya koma dama saboda matsewa wa ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati thalathatun wanda suka fi kowa tsananin dandana azaba ranar tashin al-qiyama kala uku ne al-mushriku mai shirka wazzani da mai zina wal-aqu liwalidayhi da mai saba wa iyayensa Allah kiyaye qala bishir yace ma min rajulin babu mutumin da yuqarribu min ummihi haythu yasma'u kalamaha da zai rinka kokarin kusantar mahaifiyarsa duk lokacin da yaji zancanta da tayi magana yayi kokari yaji me zata ce idan na umarni ne ya bi idan na bari ne ya bari babu wanda zai wannan illa kana afdalu min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah sai ya kasance yafi falala sama da mutumin da yake filla wuyayen kafirai a wajen yaki shi wani yawmal qiyamati fi sabilillah wan nadhru ilaiha kallan mahaifiya ma kawai ka zauna kana kallan mahaifiyarka ka jira mata ido afdalu min kulli shay'in yace yafi komai dadi wannan yafi komai waja radulun wa imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yazo wannan wanda zamu karanta yanzu ɗan uwa hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya inganta tare da hadisin da zai tare da bayanin da zai biyo baya akan sa insha Allah ta'ala wani mutum da matarsa sun zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yahtasimani fi sabilillahuma suna mai da yawu suna husuma game da wani da suke da shi guda daya fa qala ar-rajul sai mutumin yace ya rasulullah ya manzon Allah waladi kharaja min salbi dana ne ta tsatso na ya fita sai da ya fita daga tsatso na sannan ya shiga cikin mahaifiyarsa mahaifar mahaifiyarsa sannan ta haife shi wa qalat al mar'atu sai ita kuma tace ya rasulullah ya manzon Allah hamalahu khaffan wa wada'ahu shahwatan lokacin da ya dauke shi ya dauke shi ne ba nauyi lokacin da ya ajiye shi ne ta hanyar sha'awa ban sani ba ko kun fahimci abin da take nufi kun gane yan uwa wato abin da yace shine yadda zamu zo mu bayani a gaba amma abin da yace shine yace na dauke shi a ciki na kamar da take tsammani ita ma ta dauke shi na haife shi ni ma na ajiye shi kamar da take tsammani ta ajiye shi abin da ya fada kenan me yake nufi da ya dauke shi asalin da'a ina yake ba mani namiji bane kaga a jikinsa yake kenan ko shine shi ma ya dauke shi to amma lokacin da yake jikinsa yana jin nauyin sa yana jin alamun sa waye san ma yana tare da shi sannan lokacin da ya tashi ajiye shi ta hanyar sai da ya sadu da matarsa sannan ya ajiye shi ba ta hanyar sha'awa bane zubar da shi din da ya menene ba sha'awa sai biya ba to shine abin da ta fada abin ya fito da yan uwa shine abin da take nufi hamalahu khaffan ya dauke shi ba nauyi wa wada'ahu shahwatan kuma ya ajiye shi ta hanyar sha'awa tace amma wa hamaltuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan ni kuma na dauke shi a wahale ba haka bane nauyin cikin wani lokaci za ka ga idan mace tana da ciki idan ya girma ne za ka tallafo shi take tana tafi saboda nauyi yake musu wani lokaci habladas yake dannewa ba haka bane akwai nauyi inda a ce namiji ne yake haihuwa da kaga abin nan eh a ce a dan sa maka da wata uku ma a cikin kai dan zauna ka ji yadda ake ji ya kuma kake gani lokacin sauke shi wannan abin da ta faɗa ayatu ta Qur'ani ko Allah madaukakin sarki yace me wa wasaina al insani bi walidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kun ga ana wajen tsakani da Allah ta fi shi gaskiya ba haka bane yawa tace kuma wa arda'athu hawlayn kamilayn duk da wannan kuma na shayar da shi tsawon shekaru guda biyu cikakku faqada bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kai wani baka da gaskiya baiwar Allah dauki danki ki tafi sai ba mahaifiya wato wannan yan uwa shi sa malami suke cewa li kulli jawadin kabwa duk wani ingarman doki sai ka same shi ya tintube wani lokaci wannan abinda na karanta mana abu ne guda biyu malam ya dunkule shi nan ne bishe sa shi a waje guda daya abu ne guda biyu eh hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa daya kuma asr ne da ya faru a da wani tabi'i da ake ce masa abul aswad ad-du'ali abul aswad ad-du'ali shine daya daga cikin wanda yawa alqur'ani wasali an gane alqur'ani yadda aka rubuta alqur'ani an ko dugo babu da fa da kafun duk daya ce da ha'un da kha'un da jimin duk daya ne in ka iya karanta ko ka bambance to lokacin sayyidina ali Allah kara masa yarda shi wannan mutum abul aswad ad-du'ali shine aywal qur'ani dugo da wasal lokacin sayyidina ali to istar yadda take wannan ta abul aswad ce wannan wacce malam ya kawo a matsayin hadisi ba hadisi bane kisar abul aswad ne abul aswad da shi da matarsa suka rabu bayan sun rabu sai yake kokari kuma zai kwace dan ta daga gare ta to to shine sai ta kawo ƙara wajen wali kamar kace gwamna a lokacin na Basra shine Ziyad ta kawo ƙara wajen sa to shi da yake mutun ne da yake ya iya magana saboda ka magana ma sai ta da saja'i shine ga ya masa cewa yadda take tsammani ta dauke shi nima na dauke shi yadda take tsammani tare ne shi nima na rene shi yadda take tsammani ta kula da shi nima na kula da shi dan me za ta ce ba za ta ba ni dana ba shine sai ita kuma ta ce ya shugaba ko ya mai hukunci na dauke shi a lokacin da yake da nauyi sannan na aje shi a cikin wahala da takura shi kuma ya dauke shi ne da sauki ba nauyi sannan ya aje shi kuma da sha'awa tace kuma na rene shi na shayar da shi tsawon shekara bi cikakku to shine sai shugaba shi wali Ziyad sai ce da Abul Aswad baka da gaskiya da ita za ta rike shi tashi ka ban waje da wannan saja'in naka sai ya kore shi shine kisa da ta faru ta Abul Aswad addu'ali amma shi wannan hadisi ne na Abdullahi dan Abu dan As ga yadda yake annam ra'atin qalat wata mata ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna ibni hadha kana batni lahu ya tace ya manzon Allah ka kalle min wannan al'amari dana ciki na ya kasance ita ce jaka a gare shi me take nufi da jaka shine inda yake dauke a cikin mahaifarta ba haka bane mahaifarta ita ce kamar jaka a wajensa a ciki ya zauna ya rayu tsawon wata 9 ko 8 ko fiye da haka tace wa hijri lahu hawa sannan kuma cinyata ta kasance masa shine gurin matattararsa inda yake zama inda yake hutawa kamar shimfida ba haka bane haka ne tace wa fadilahu siqa sannan a mama na nono na shine ya kasance a waje shi kamar abin sha kamar salka da shi yake sha wa inna abahu tallaqani kuma yanzu baban sa ya sake ni shi sahabin kenan ya sake ta waza ama annahu yanzi'uhu minni kuma yanzu yana riya cewa so yake sai ya raba ni da shi wai ta karfin tsiya sai ya kwace shi daga gare ni fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace anti ahqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta da wannan yaron naki in dai ba aure kike ba dan uwan fahimci wannan to kun ga abu ne guda biyu waccan kissa ce da ta faru wannan kuma hadisi shi yasa a matsayinka na dalibin ilimi duk lokacin da kake karatu sai ka rinka ta hakiki ba kawai daukar littafi zaka yi ka karanta ka fassara ka wuce ba a'a akwai akhta da akan samu wani lokaci wajen bugu wani lokaci shi kansa malamin da ya rubutu saboda sai Imam Zahabi fa yan uwa duk wannan rubutun da suke wallahi da ka suke an gane duk wannan hadisin da suke sawa su kawo hadisi su ce rawawa ne wallahi da ka suke yan uwa ba wai littafi suke dauko su rinka kwafa ba copy bane ba copy and paste bane da ka suka rubuta shi to kaga da an samu irin wannan kuraren ai ba kusa kurakuran ba abin mamaki bane ba abin mamaki bane kwarai da gaske saboda ka shawara ce ga dalibai idan zaka karatu sai ka rinka ta hakiki akan abin da kake karantawa idan ka ji an ce wani ya rawaito hadisi to in zaka iya kuma asalin littafin da aka ce ya rawaito kaga hadisin yadda yake wani lokaci a lafazin hadisin ma sai ga akwai bambanci kaga sai ka dauki ainihin yadda yake sai ka karanta shi a yadda yake to sai ka karatu daidai sai kaga insha Allah ta'ala ba a samu kuskure ba wannan hadisi na makaranta yanzu yan uwa galibi malamai da suke da shi suke hujja akan idan aka samu rabuwa ko saki tsakanin namiji da mace wanda yake da haƙƙi ya kula da yaron da yake ƙarami bai taso ba ita ce mace ita ce babar mamar ita shi wannan yaron ko wannan yarinyar sai dai idan an samu a lokacin da ta aure to a lokacin kuma sai a karba sai a ba mahaifin wasu suna gani cewa idan ya kasance yana wajen mahaifiyar amma aka samu matsaltsalu na rashin tarbiyya alƙali zai iya kwace shi ya mai da shi inda ake gani zai samu tarbiyya misali gidan ita mahaifiyar an tabbatar da cewa ba shi da tarbiyya zaman yaron a gidan ko yarinyar za ta taso a irin tarbiyyarsu wanda ba abin so ba ne to idan alƙali ya tabbatar da haka duk iya binciken da zai sa a yayi ya tabbatar da cewa akwai matsala zai iya kwace wannan yaron ko wannan yarinya mai da shi gidan mahaifinsa inda ake gani akwai tarbiyya ko da kuwa yana shekarun da ita ya kamata a ce ta rike shi an fahimci wannan aiko yawwa
to amma idan mace ta yi aure shikenan wannan haƙin nata ya bakanta saboda ka babu laifi mai fiye dauki kayan sa wannan shine abinda ya kamata kuma shine abinda shari'a ta sani malai ce mau'iza yanzu kuma za a yi mana wa'azi malai ce ayyuhal mudhi'u li akhir al huquq ya kai wanda yake tozarta haƙoƙin da suke masu ƙarfi wanda Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa su al-mu'tabu min birril walidaini bil uquqi wanda ya canza biyayya wa iyaye ya mai da shi saba musu al-mu'tad daga iwad ne al-iwad shine canza abu da abu wanda ya canza biyayya ga iyaye da saba musu annasi lima yajibu alaihi wanda ya manta abin da ya wajaba a gare shi al-ghafilu amma baina yadayhi wanda ya gafala yarab kana game da abin da yake gaban sa me yake gaban sa shine lahira inda za a tsiye shi a masa hisabi akan abin da ya aikata birrul walidaini alayka daynun lallai biyayya wa iyaye akan ka bashi ne da ka dauka kuma dole sai ka biya shi dole sai ka sauke shi wa anta tata'ata za ku ga an sa tata'atalu ko tata'atalu bane tata'ata ne wa anta tata'ata bittiba'i shini ko kuma bittiba'i shaytan a wata nuskha haka yake sai gashi kai kuma kana neman biyan wannan bashin ba da shi ta hanyar bin shaytan ko bin mummunan abu ashay shine abin da yake mummuna tatlubul jannata bi za'mika kana neman aljanna dariyawarka kullun ina akai magana kana cewa Allah ya sa ku aljanna wa hiya tahta aqdami ummika shin baka san tana karkashin kafafuwan mahaifiyar nan taka da kake sabawa bane hamalatka fi bataniha tis'ata ashhur ita fa mahaifiyar nan taka ta dauke ka a cikin ta tsawon watanni 9 ka annaha tis'u hujaj kai ka ce waɗannan watanni 9 wasu hujjoji ne guda 9 da aka baka kake ka rinka kallon su biyayya saboda shi wa kabadat inda alwada'i ma yudhibul mahaj sannan ta sha wahala shine kabadat laqad khalaqal insana fi kabad shine wahala wa kabadat ta sha wahala inda alwada'i lokacin haihuwarka ma yudhibul mahaj irin wahalar da ta tafiye mata duk wani abu mai kyau nata idan mace ta kai yadda take wajen zama mace in ta haihu ɗaya biyu sai ga ta canza duk jikinta sai ga ya saki duk saboda wace wannan saboda ƴaƴan da suke fitowa daga cikinta wa arda'atka min sayyidaiha sannan ta shayar da kai daga nonanta labanan madara wa atarat li ajlika wasanan bacci ya tashi ya gudu daga idanta duk saboda kai ta kasa yin bacci saboda kai wa ghasalat bi yaminha anka al-adha har ta kan iya sa hannunta na dama ta wanke maka kazanta idan ka fitar daga jikinka ba ta damuwa ba ta jin komai wa atharatka ala nafsiha bil ghaba take iya fifita ka akan kanta idan abinci ya zo ta zauna da yunwa ta kwana da yunwa kai ta baka idan abinci ne da kai kadai zaka iya ci ita ba za ta samu ba ta yadda ta baka ta kwana da yunwa ita kai ka ci wasayyarat hijraha laka mahadan ta mayar da cinyarta ta kasance wata shimfida a gare ka baka san wata shimfida ba me dadi da kake jin dadin hutawa akan ta kamar cinyarta wa analaka ihsanan wa rafadan take ta kokarin wajen saman maka duk wani abu na kyautatawa da zaka ji dadi a rayuwarka wa rafadan da duk wani abu da zai taimake ka wajen rayuwarka ta inganta fa in asabaka marabun aw shikayatan duk lokacin azharat min al-asafi fawqa an-nihaya sai ta bayyana damuwa ta kin karawa ta karshe shine fawqa an-nihaya hankalin ta tashi kuma tashin hankalin daga zuciya yake ba iya na fuska bane kadai da gaske ne hankalin na ta a tashi yake wa talat alhazna wan nahiba tayawaita ta tsawaita
bakin ciki da damuwa wan nahiba da shishekar kuka kuka mai tsanani shine an nahib wa badalat malaha lit tabib duk abin da take da shi ta dauko ta wajen likita dan nima maka magani wallahi iyaye suna zuwa su sayar da abin da yake nasu ne mai tsada dan su nima yayin su magani idan mahaifi ma wani lokaci ya gaza bashi da shi inda ya danta ne bashi da lafiya wallahi sai inda karfin ta ya kare in kaga mahaifiya ta koma gefe ta sa danta a gaba tana kuka wallahi ba ta da yadda ta yi amma yanzu namiji astaghfirullah Allah ya shirye mu wallahi namiji wani zai iya tafiyar sa ya dan sa bashi da lafiya yana cikin wani hali za a je asibiti sai kije ki bari sai na ji na dawo sai da Allah yi me bi kuma ya fita akwai kudi a jikin sa wallahi ba zai bayar amma ban da uwa ba ta wannan saboda ka ce za ta dauki duk abin da ta mallaka ta kai wa likita walau khuyrat bayna hayatika wa mautiha inda za a bata zabi a ce da karayu da ita kuma ta mutu ta zabi daya la talabat hayataka bi ala sautiha da ta zabi da ta nemi rayuwarka kai karayu ita ta mutu bi ala sautiha da murya daukakakkiya da karfi za ta fada ta ce ta yadda ta mutu kai karayu hadha malai ce wannan duk abin da aka fada haka uwa take haka mahaifiya take wa kam amaltaha bi su'il khulqi miraran kai kuma a matsayinka na dan amma duk da haka fada'at laka bi tawfiqi sirran wa ziharan idan ta tashi ta daga hannu za ta yi maka addu'a Allah ya datar da kai Allah ya shirye da kai asirrance da zahiri idan ta dora goshinta a ƙasa a wajen Allah madaukakin sarki kai za ta rokawa idan a fili ne zaka wani abu za ta ce wani Allah ya saka dace Allah addu'a ta fili da ta badi duk za ta taimaka duk da abin da kake mata bata damuwa falamma ihtajat indaka al-kibar ilayka lokacin da ta buƙace ka yayin da ta girma take buƙatar agajinka da taimakonka yadda taimaka kana karami ko da makamancin sa ne ka dan kwatanta mata a lokacin ja'altaha min ahwanil ashiya'i alayka sai mutun ya sanya ta mafi kaskancin abu a wajensa mafi wulakancin abu a wajensa fashabi'ta wahiya ja'ia mutun yaje ya fito zai ci abinci ya koshi ba ruwan sa mahaifiyarsa ta kwana da yunwa warawaita wahiya qani'a mutun yaje ya sha abin sha ya koshi shi ma ya bar mahaifiyarsa cikin ta babu komai wa qaddamta 'alayha ahlaka wa auladaka bil ihsan ka gabatar da kyautatawa ka gabatar da iyalanka da ƴaƴanka ka ba su abin kyautatawa a kanta tana ji tana gani sai iyali da ƴaƴa sun ci sun koshi sannan a dauko ragowar sai a kawo mata wa qabalta ƴan uwa wannan fa duk Imam Zabi ne yake bayani fa a lokacin sa ba abinda zamu fahimta kenan shekara 800 da wani abu Imam Zabi yake wannan bayanin ba yanzu bane yanzu kuma sai dai mu ce me kenan wa qabalta ayadaha bin nisyani sai ka yi kokarin mayan mata da duk kyautatawa da taimaka da taimakonka da karfafa kan da tayi bin nisyani da manta abin da taimaka na alkhairi shine abin da ka bata a matsayin muqabali da daika amruha wa huwa yasiru al'amarin ta sai rinka maka nauyi duk kankantar sa duk saukin sa in dai aka ce mai fike ne sai ka rinka gani cewa an takura maka an matsa maka ba za ka yi ba wa tala alayka umruha wa huwa qasir rayuwata ta rinka tsayi a wajenka ka rinka gani lallai mahaifiyarka ta ki ta rasu rayuwata ta yi tsayi da yawa ko mai kankantar ta ita duk lokacin da take renanka ta rene ka tsawon shekara 10 kafin ka san kanka ka zama wani amma maybe kai rayuwar da zaka yi ita lokacin da ka zama wani ka kai shekara 30 ko 40 ita kuma a lokacin ta kai shekara 50 ko 60 kaga abin da zaka amfana da kai bashi da yawa amma kullun gani kake ta ki ta wuce Allah dai ya raba lafiya ka san halin iyaye Allah ya raba lafiya kullun haka zaka ji ana cewa shine abin da malai yake cewa hajartaha sai ka kaurace mata lokacin da take bukatar ka wa malaha siwaka nasirun bayan ba ta da wani wanda zai taimaka mata wanda ba kai ba hadha wannan wa maulaka qad nahaka anit ta'fifi bayan maulanka Allah madaukakin sarki da ya halice ka ya hana ka a ka rinka yi mata kauran abin da ta nema wa'atabaka fi haqqiha bi itabil latif ya kuma aibata ka da aibu wanda yake mai taushi akanta satu'aqabu fi dunyaka bi uquqil banina mala yace tabbas zaka fuskanci uquba tun a duniya irin uqubar da wanda yake saba mahaifinsa wa fi ukhraka hakanan kuma alahiraka idan ka je bil bu'di ar rabbil alamin zaka samu uquba rihi Allah zai kiraye ka da harshe na tozartawa da kunyatawa da wulakantarwa da kaskantarwa wata hadidi da kuma tsoratarwa zalika bima qaddamat yadaka mala yace wannan duk ya faru ne sakamakon abin da hannunka ya aikata wa anna Allah laysa bi dhallami lil abid lalle Allah madaukakin sarki ba mai zalunta bawan sa bane Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kyautatawa iyayenmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gamawa da su lafiya duk wanda yake da wata matsala da iyayensa Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon zuwa sulhunta domin akwai matsala mutun ya mutu a haka Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله